أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى دينونا منا وأن اللوك تشيمي البركة يومنا 27 قوة رمضان hijirana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 28 ga watan Afar shekara ta 2022 mun dawo kan karatun mu na Ruhul Adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da sharhi lubbul lubbi muna cikin waɗannan baituka na Sheikhul Islami وسألة الأنام الهج إبراهيم إياس رضي الله عنه الشيخ الإسلام يكي قامنا تشيوا وحريص على الأوقات أي حرص وحذر من أن تبلى بلاء النقص إذا رأيت مظهر الجمال لا تضغ ورد مظهر الجلال فكل ذا أمر إله يصدى قد جل أن يتأب فيما أصدى لا تتألم إذا رأيت إزاية الخلق لذا خلقت أجر الأزا منهم لألا تركنا إليهم بل للإله فركنا شيخ الإسلام وسالة الأنام على إبراهيم إن ياس رضي الله عنه يكي قامنا تشيوا كي يقدئي أكل لوكتا كما تكر قدئي سنة إنا قرقدين كار أجربيك دا واتو جربا واتتوايا سنة إدن كغا مظهرين جمالا أبو بواسنا زوامك عندك كيسو لا تضغ تو كر كاي جرمان كاي كر كاي دغاوا ورد مظهر الجلال كاي ددا مظهري نا جلاله واتو دو الله زي ماك wannan فكل ذا امر اله يصدى كسني wadannan lamura gaba da Allah ya ba Allah ne yake ba da su ko ya saka a jamala ko ya saka a jalala kar jalla an yutaba fi ma asda Allah madaukakin sarki ya daukaka a zarge shi a cikin abun da ya bayar saboda duk abun da ya baka sai ka karba لا تتعلم من إذا رأيت إزاية الخلق لذا خلقت شيخ الإسلام يقول لك كرك جرى دي إذن كغا إزاية الخلق شوتن ده لتوزا سمك لذا خلقت دن ونم أكا لتشيك أجر الأزا منهم لألا تركنا أن بجرد شوتر واني دق غريسو لألا تركنا إليهم صور كرك كرك تزوى غريسو بل للإله فركنا ka karkata zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba gare su ba to saboda haka waɗannan baituka da makaranta za su mana bayanin yadda ake so dan adam ya zama a cikin rayuwarsa ne yadda ake so ka zama a cikin rayuwar ka Sheikhul Islam ya dunkula maka a wannan wajen yaya za ka zama rayuwar da kake yi yaya kamata ka bi to saboda haka mai sharhin nan da rubul lubbi ya kawo mana bayanai yadda mutum ya kamata ya zama yace saboda haka mutane a kowanne shi harkarsa ya saka duniyarsa ne akan harkar abin da ya samu na duniya kawai ba ruwansa da ruhinsa bai bashi muhimmanci ba bai damu da ransa ba ya damu da duniyarsa ne kawai abin da zai samu saboda haka sai yana gogayya akan misali gogayyarsa kawai rayuwarsa kawai kasuwancinsa ne ko kuma nomansa ne ko wani nau'i na neman kudinsa ne ko siyasarsa ce ko iliminsa ne ko karantarwarsa ne ya gafala matukar gafala akan ya kauda kai daga neman yardan Allah tabaraka wataala ba ruwansa neman yardan Allah waɗannan abubuwan su ne lokutansa su ne ayyukansa su ne abin da ya sa a kansa baya wani abu sai wannan saboda haka baya ba ruwansa da wani magana bautawa Allah ko wani abu mai kama da wannan kuma lalle bautawa Allah nan shi zai jawo a samu ƙasa ta rayu ta zauna a yanda Allah yake nufi da ita. Wannan kuma ba zai yiwu ba sai ka biyar da zuciyarka ta tafi yadda ya kamata. To saboda haka wannan hasken kuma ba zai samu ba har sai ka wato ka gyara zuciyarka, ka za gyara ranka, baka mai da hankali akan sha'anin duniya kawai ba. Saboda haka babu makawa mutum ya nemi dacewa, sannan ya nemi nutsuwar zuciyarsa a cikin dukkan yanayin da ya samu kansa a ciki. Saboda haka dukkan wata harka, dukkan wani abu da za ka yi da zai hana ka bautawa Allah tabaraka wa ta'ala, zai hana ka zama bawan Allah na gaskiya da za ka miƙa kanka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, to wannan abun shi ne zai ɓadda kai kenan. Saboda kar ka yarda da shi, kar ka yarda da wannan abun. Yace mana izal la sa'adata ma kulli harkatin tanshuru fil bariyati dalalan wa duwana, babu tsira akan dukkan wani yanayi da mutum zai fada a ciki wanda wani yanayin zai jawo masa ya bata, ya jawo masa ya zalunci. Sannan babu nutsuwa a gare shi, babu yin abu mai kyau a gare shi, idan dai waɗannan abubuwan su ya sa a gaba rayuwar duniyarsa kawai ya damu da shi, bai damu da rayuwar lahiransa ba. Yace saboda haka ita wannan duniya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisi cewa inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi ta'ala wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ita duniyar nan da kake gani ba komai bace, la'ananniya ce, abin da yake cikin ta ma la'ananni ne, sai dai zikirin Allah da abin da yake biyo bayan sa da mai karantarwa da mai karanta sune kawai abin da a cikin duniya suke da amfani. To saboda karka bari kai ta wasa a cikin duniyar nan ka tafi a iska, ba a san haka. Alqur'ani ya ce wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nashiru yawmal qiyamati a'ma, wanda ya kauda kai daga kan zikirin Allah tabaraka wa ta'ala to zai rayuwa ta walakanci, ba zai samu abin da yake so ba, a cikin talauci zai rayu, kuma za a tashi shi ran tashi da kiyama yana makaho. To kaga idan rayuwar duniya ta ɗebe ka, lokutan ka suka tafi a cikin wannan ci'abuwan da aka lissafa, baka yi aikin kirkin komai a ciki ba, to ka shiga cikin wannan la'ana kenan. To saboda haka ita kuma la'ana shine a kori mutum daga rahmar Allah, sannan a kori mutum daga samun yardan Allah. To saboda haka kar ka bari zuciyarka ta shiga cikin wannan ziri, ta zama haka, ya zama ka ɓata lokutanka, baka yi tanadin komai ba, ka miƙa duniya, duniyar kawai kake nema, ita ka damu da ita. In ka zama haka to fa za ka rasa komai. Shi yasa Sheikhul Islam ya gaya maka cewa ya irga maka waɗannan abubuwa, kar ka yarda. Saboda ita duniya Al-Qur'ani ya gaya mana cewa inna malha'ilam wa anna malha'atu dunya la'ibun wa lahum wa zinatun wa tafakkurun bainakum wa takasunun fil amwali wal auladi kamasali ghaysin ajaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa malha'atu dunya illa mata'ul ghurur. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana mu sani wannan rayuwar duniya wasa ne, la'ibun wa lahum, wasa ne na yarinta da wasa na manyanta bayan ka girma, wasa mara sha'awa da wasa mai sha'awa shine kawai kake a ciki, da kwalliya da alfahari, da a ce a kana da dukiya mai yawa, da a ce kana da ƴaƴa masu yawa, shine kawai rayuwarka na duniya. Waɗannan ne kaman a ce gashi nan amfani ne an noma shi ya girma ya yi kyau, rana ɗaya ya yi yadda ake so, sai a zo a girbe shi a sare shi a ya dawo kaman ba shi bane, da ko yayi kore yayi ana ganin sa gashi nan, sai ya dawo kuma ya zama ba haka din ba. To haka mutum zai kiyaye rayuwar duniyarsa. Saboda haka Allah ya ce wa malhayatu dunya illa mata'ul ghurur, rayuwar duniyar nan ba wani abu bane sai ruɗi ne dan kadan a ciki. Sheikh Shaykhul Islam ya ce maka wa haris alal awqati ayi hirsin wa hazir min an ibtala bala'an naqsi, ka kiyaye lokutanka, kar ka bar rudin nan na duniya ya ɗebe ka, a jarrabe ka da tawaya. Waɗannan abubuwan da aka lissafa a ce su ne suka dame ka, in ya zama su ne suka dame ka shikenan. Saboda haka wanda ya ƙarar da rayuwar duniyarsa ya karɓi waɗannan ni'imomi na son duniyar ya riƙe ya ta yi, shi ya kwalliya ne ya dame shi, ya bi sha'awa ne ta dame shi, ya ji daɗi a jikinsa, ya yi alfahari, ya sa kaya masu kyau, ya nuna ce gashi nan ya fito, ya saka kaya masu kyau, waɗannan abun su suka dame shi, to in ya je lahira zai gane cewa ya ɓata lokacinsa a banza, bai yi abin da ake so ba. A wannan ranar ne yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna nattabisu nurikum ila ju'u ra'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisur lahu babun batinu fihi ar-rahmatu wa zahiru min qiblihi al-'adzab yunaduna wa alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa rtabtum wa garratkum al-amani hatta ja'a amrullah wa garrakum billahi al-ghurur ka gani a wannan lokacin faranan kiyaman nan ne in kuka ga ga masu imani sun samu rahama an ba su abin da suke so sai ku ce a alam nakum ma'akum ba muna tare da ku a duniya ba ai da ku muke duwa abin da ake yi sai su ce eh kuna tare da mu amma walakinnakum fatantum anfusakum sai dai zukatanku sun fitine ku kun yarda kun karbi fitinan duniya kuka karba kuka zauna kuka yarda kuka yi ta shakka kuna mamaki kuna ga abin kan ba zai yi ba burace burace suka rude ku yau ka zama kaza gobe kaza burinka gaba ɗaya ba maganan Allah a ciki duka burukanka babu Allah duk a duniyar su kake yi duk burace burace da kake kuka zauna a cikin haka shikenan har al'amarin Allah ya zo kuna cikin rudu ba ku farka kun gane cewa ya kamata ku yi amfani da lokutanku kar ku bari su wuce a banza ba to saboda haka shi yasa Allah tabaraka wataala yake gargadin mu yake ga mana cewa inna wa'dallahi haqq fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahi al-gharur alƙawarin Allah fa gaskiya ne kar wannan duniya ta rude ku wannan rayuwar duniya kar ta rudi mutum ta mantar da shi Allah tabaraka wataala ya kama wani abu daban yace saboda haka wannan ita ce rayuwar duniya man asaraha wa tamassaka biha wanda ya zabe ta ya kama ta faqad ishtara ma la yahtaju ilayhi bima yahtaju ilayhi ya sayi abun da bashi da bukata zuwa gare shi daga da abun da yake da bukata zuwa gare shi abun da kake da bukata zuwa gare shi ne ka dauka ka sayi abun da baka bukata zuwa gare shi in ka sayi duniya wa kasira hayatu sa'ida yayi asarar rayuwa mai kyau hayatu uliya madaukakiyar rayuwa hayatu tayyiba rayuwa mai albarka yayi asaranta ya batta a banza saboda ya zabi duniya ya bar lahira shi Sheikhul Islam fa yake ga maka a cikin waɗannan baituka cewa kar ka bari duniyan nan ta yi ta wasa da kai ka rike duniya ka bar lahira kar ka yadda da wannan rayuwa ce wanda ake so ya zama wato tsarin ka na Allah tabaraka wataala kake yi kana gogayya da shi a cikin rayuwar da zaka yi ta duniya abin da ake so kai kenan sai ka samu in ka samu tsawon kwana kuma sai tsawon kwana nan ya maka amfani saboda kayi amfani da lokacinkan nan a inda ya kamata shi yasa Abubakarata yake faɗa mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah ayi nasi khair a cikin mutane wane ne yafi alheri tunda an ce maka ana maganan dai akan lokaci da ke a lokacinka kala sai ya ce man tala umruhu wa hasuna amaluhu wanda yafi alheri a cikin jama'a shine wanda shekarunsa suka yi tsawo ayyukansa suka yi kyau ka gani ka ga lokutan sa ne ya bi da su inda ya kamata bai bari sun tafi a banza ba sannan an samu hadisi daga sayyidina Abu Hurairah Allah kara masa yadda yace wani mutum daga cikin mutanen wata anguwa da ake ce mata Qabat su biyu suka musulunta da suka musulunta suka je annabi suka zo je annabi sallallahu alaihi wasallama sai ɗayan su yayi shahada ɗayan su kuma bai shahada ba to Talha bin Ubaidillah ɗaya daga cikin wanda aka musu albishi da aljannan nan yace sai na kwanta bacci da na kwanta bacci sai na yi mafarkin ɗayan gashi nan ya shiga aljanna ya riga wanda ya shahadan nan ma shiga aljanna da na wayi gari sai na zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah jiya fa na yi mafarki mutane guda biyu da suka musulunta nan ɗaya ya yi shahada ɗaya kuma bai yi shahada ba daga baya ya rasu to wanda bai yi shahadan nan ba na yi mafarki da shi gashi nan ya riga wanda ya shahadan ma shiga aljanna sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa alaysa qad sama ba'dahu shin bayan yayi shahada shi wancan yayi shahada shi ɗayan bai azumi mata ramadan ba ne wa salla sanatan bai yi sallah ni shekara guda ba ya ce masa yayi sallah ni shekara guda alafu raka'ati yayi raka'o'i dubanni dubban raka'o'i yayi sallah ni shekara guda yayi raka'o'i masu yawa kaga wannan hadisin yana karantar da kai samun tsawon kwana ne ake ga maka kai amfani da lokacin ka shi Sheikhul Islam ya ce maka wa haris al awqati ayi hirsin ka kiyaye lokacin ka mutakar kiyayewa ga wannan fa aljanna ne shi ma zai shiga amma wannan saboda ya samu tsawon kwana ya riga shi shiga saboda ya amfani da lokacin sa bai bar lokacin ya tafi a banza ba shi yasa wani hadisin na Abi Hurairah ne sallallahu alaihi wasallam yace la yatamanna ahadukumul maut kar ɗayan ku ya burin mutuwa wala yad'u bihi min qabli an yatihi kar yana kiran mutuwan kafin ta zo yace shi ya mutu kawai ya tafi shi ya gaji wa idza mata in qada amaluhu idan ya riga ya rasu ba to aikin sa ya tsaya kat ba abun da zai kare yiwa wa innahu la yazidul mu'minu umruhu illa khair shi mu'mini idan da ya samu ƙarin lokaci ya samu ƙarin rayuwa to ba abun da zai samu sai alheri shi yasa Sheikhul Islam ne yake ga maka cewa wa hazir min an tubla bala an naqsi ina maka gargadi kar a jarrabe ka da tawaya na lokaci gashi ka samu lokacin amma ka bar shi tafiya banza shi mu'mini duk lokacin da ya samu na ƙari na cikin rayuwarsa to zai amfani da wannan lokacin ta inda ya kamata shi yasa alqur'ani yace maka wa zalil ladina takazzudinahum la'iban wa lahawan wa garratumul hayatud dunya wanda suka dauki rayuwar duniya wasanni suka bari duniya ta rude su su ne za su tashi ba abin da ake nema a can saboda haka wanda ya amfani da lokacinsa ya bi da shi ta inda ya kamata shi ne zai rayuwa mai kyau a nan duniya cikin salama cikin aminci sannan ya samu tsira a cikin gidan lahira da za a koma sannan ya bauta wa Allah ruhinsa ya kyau ya miƙa abin da ake nema ya samu ikhlasi ya san cewar Allah tabaraka wataala shi yake da komai yayi bautan nan yadda ya kamata ya kawo ta yadda ake so ba zai biye rayuwar duniya ba balle ta rudar da shi ta hana shi samun abin da ake nema yace ita wannan rayuwar da Sheikhul Islam yake ga maka ka dage ka gyara ta ya kasance in kai mabin shehu ne kai dan tijaniya ne kai dan faila ne to baka da wani motsi dun motsinka ba zai mantar da kai zikirin Allah tabaraka wataala ba a cikin dukkan lokutan ka ma maktalafu zuruf da dukkan yanda yanayi ya canja a cikin kowane yanayi kowane abu ka fada ciki kana zikirin Allah ba za ka manta Allah ba a cikin koman ka da dukkan yanda lokuta suka koma tanan ne a cikin kowace kowane motsin ka zaka na ganin musuluncin nan da aka faɗa maqamul islamin nan kana cikin sa sannan a cikin kowane motsin ka kana ganin maqamul iman kana raye da shi sannan a cikin kowane motsin ka kana ganin maqamul ihsan kana gaskata shi a cikin koman ka baka rabuwa da waɗannan duk a cikin halin da kake ciki maqamul islamin ka yana nan da maqamatun da suke cikin sa duk kana tare da su a cikin kowane yanayin ka haka maqamul imanin ka yana raye a cikin zuciyarka tunda zaman shi kaga anan munafurci yake da gaskiya to anan da maqamatin da yake cikin maqamul imani shi ma yana nan yana tafiya tare da kai a cikin komai naka maqamul ihsani kuma ka gaskata tunda zaman anan ne kaga za a samu raqaba to a samu shahada to a samu ma'rifa to nan ma ka gaskata a cikin dukkan harkanka baka manta waɗannan abubuwa yace idan ka samu wannan to a ciki ne zaka yi tafiya tafiyan da duk waɗannan halaye guda biyu in sun same ka ba za ka damu ba idza ra'aita mazharal jamali la tatza warda mazharal jalali anan ne idan hakan ya samu to idan ka ga mazhari na jamala ba za ka daga kai kaga cewar a kai ka ai yanzu gashi abubuwa sun samu yadda kake so kaza kaza ka nuna girman kai da wani abu ba za ka yi wannan ba sannan zaka yarda da mazhari na jalala cewar Allah zai iya canja abun yanzu nan ya kawo maka jalala a cikin abubuwan ba yadda kake tunani ba to saboda haka mazharin nan da Allah zai bayyana maka su guda biyu wanda Allah zai tajalli akan kowanne a cikin rayuwarka in ya ga dama ya kawo tsanani ya kawo bakin ciki ya kawo wani ya hau kanka ya zauna sai yadda yayi da kai ya kawo maka tafiyan samun nutsuwa da zaman lafiya kullum baka cikin zaman lafiya zuciyarka ta gagara nutsuwa duk Allah zai yi wannan ya jarrabe ka da wannan ya ga ya zaka yi ya kama ka da wannan abu to wannan kuma shine zai saka gane girman Allah tabaraka wataala ya bayyana maka irin haka shikenan ka gane haka din tanan ne zaka gane cewa dukkan wani samimme daman kaskantacce ne kuma rayuwar ma gaskantacciya ce ba wani abun da zaka yi da kana ganin kai mutum ne da aka halitta mai ƙarfi, kana da ƙarfi, kana da lafiya, jikinka yana da ƙarfi, kana da hankali, kana da dukiya, kana siyasarka, kana da ilimi, kana da wane ne. Rana ɗaya in ya ga dama sai ya shafe wannan abubuwan duka, ya dawo da kai ka kasa kowa, ƙarfin ya zama babu, dukiyar ya zama babu, jama'a su zama babu, ilimin ya zama shikenan ba a yi da kai, duk Allah zai yi wannan. To saboda haka ka gane haka, sai ka gane cewa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, ba wani dabara, ba wani ƙarfi, sai abin da Allah yayi, abin da shi yake yi wa. To wannan shine ka wadatu, saboda haka a cikin rayuwarka ba za ka na ganin abin da wanda suke da rauni suke gani ba, duk abin da ya same ka na dadi ko na wahala ba za ka daka kai ba, ka san daga Allah tabaraka wataala yake. Shi yasa Ibn Ata'illah As-Sakandari yake cewa alfaqatu basdul mawahib, ajarrabe ka da talauci da babun nan shine shimfidin samu, nan ne ma tukunna, nan ne budi da same ka, ba an jarrabe ka da mazhari na jalala ka ce kai ni kan ai ina ai na fada jalala, jalala kawai nake sha kaza 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 kaza, a ba haka bane. To wannan jalalan ita ce za ta zama ka jamala, saboda za ta fidda kai daga son zuciyarka ta maida kai wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka a cikin komai ana so ka gane Allah tabaraka wa ta'ala, a cikin komai ka fada ciki. Kuma idan ma jamalan ka samu, abin da kake son ka samu, nan ma ana so ka gane cewar shi ma dai abin daga Allah tabaraka wa ta'ala yake. Jamalan nan Allah ya kawo ta ne, jin dadin nan ya kawo shi ne saboda ya jarrabe ka da shi shi din ma na jin dadin, ga rayuwa tana tafiya yadda kake so, komai ga suna, ga shi ka samu karbuwa, ka samu yarda, ka an bude maka, ga komai akwai. To wannan din ma jarrabawa ce daga Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka kar ka bari nan ma ka daga kai kaga cewa a to ai kai kam kana na cikin jin dadi kowane lokaci. To amma dama a cikin jin dadin an fi daga kai, an fi daga kai. Shi yasa Alkur'ani ya ce maka kalla innal insana la yatghi an ra'ahu istaghna, shi dan adam yana da dagawa, mene wai dukiya ne yake da ita, ya ji ya ga ya wadata ne, dalilin haka sai yana jin shi wani ne. To saboda haka Allah da ya saka a can din shi zai saka ka a can kuma, kowane gida zai ajiye ka a cikin gidan ko bayan da zaka yi. To saboda haka wannan su ne mazhari na rayuwar duniya, ko a sa ka a jalala, a kawo maka jarabawoyi a jarrabe ka, ko kuma a sa ka a jamala, za a maka ɗaya biyu. To a cikin waɗannan mazahir ɗin guda biyu, kai Batijja ne ɗan faila, ana so ya zama rayuwanka a nan, kana rayuwa ne a matsayin kai rabbani ne, ka miƙa kanka wa Allah tabaraka wa ta'ala, sannan kana da tsari a rayuwanka, sannan kana da ƴan uwa a rayuwanka, sannan kana da abin da ya haɗa ka a cikin rayuwanka, duk sai ka haɗa waɗannan. Saboda haka idan ka zama rabbani, to a nan ne muridi zai zama mai godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala, yana tuna Allah madaukakin sarki lokacin da ya samu yawa, abubuwan yawa suka masa, ya samu wadata, ba zai manta Allah a ciki ba, a ɓoyensa, sirrinsa da alaniyarsa da bayyanansa. Wannan shi yake nuna kuma gaskiyar bautar da yake wa Allah tabaraka wa ta'ala, yana bauta wa Allah ta gaske. Saboda haka wannan shi yake gaskata bautansa tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala, shi ya gaskata Allah a ciki, dalilin haka ya zama muridi saliki rabbani wanda ya haƙƙaƙa, ya samu haƙƙi, ya samu gaskata haɗuwa da Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka ba wani abu na sha'awa da zai zo ya yanke shi ya raba shi da Allah tabaraka wa ta'ala, babu wannan abu. Dalilin haka kafirai mushrikai suka tsara cewa abin da za su yi shine su kawo maka abubuwan da za su sa ka manta Allah, shine kokarin da za su yi. An ce akwai wani kafiri kamar da ya kawo anan, ya ce wani bayhude da ya tashi sai ya ce abin da za ku yi, wato ba wai musulman nan za ku dawo da su yahudawa bane, ba shine abin da za ku yi ba, ba wai za ku mai da su suna kan addinin kiristanci bane, ba shine za ku yi ba, abin da za ku yi shine ku dage ku fidda su daga cikin musulunci, su zama su halittu ne amma ba su da alaka da Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka babu wani abu da ya hada su da Allah tabaraka wa ta'ala, yace kuma hakan ba zai samu ba, sai kun yi wasa da hankulansu ta yanda za ku musu tanadi ta yanda ba za su samu komai ba tsakanin su da Allah. Duk abin da suke nema na rayuwa sai ku dage ku musu. Duk abubuwan da za su zo su sa musu kasala, su sa musu hutu, yanda mutum zai huta ba tare da ya sha wata wahala ba sai ku kawo musu abubuwa. Shikenan sai mutum ya ta hutawa, ya ta jin kasala. Ku dauki rayuwar duniyar su duk ku mai ta kan sha'awa. Abubuwan sha'awace sha'awace, ku kawo musu da abubuwan ku zuwa musu a ciki. Ku kawo musu dukiya, ku tara musu dukiya ku ba su. In kuka musu wannan, to gaba ɗaya rayuwar duniyar su za ta koma kan sha'awar su ne. Ba ruwan su da sha'anin Allah sun rabu da shi. Kaga wato mala a kawo musu mazharin jamala a zuwa musu shi ta ko ina. Ba za su tuna Allah ba, sun manta shi. Ba za su sake labarin sa ba. To haka za ku musu. Yace idan kun yi haka, to kun samu biyan bukata ko da ba su koma Kiristoci ba, ba su koma su bin Annabi Isa ba, yace amma dai bukatar mu ta biya. To kuma hakan suke mana yanzu. Hakan suka mana. Sun kawo mana abubuwan sha'awa wanda kai sai ka ini tunda safi har dare baka tuna Allah ba, ba ruwanka da shi ba. Balle kai zikiri, balle kai wani abu. Mai yi ma kana masa kallon ba kauye kawai. Wani ya ne kake zikiri kake sai da maka kallon kawai wani kauyenci ne wanda ka samu a gidanku kake ka gada kake yin sa. Shi haka zai dauka. Shi rayuwarsa tunda safi har dare bai san wani abu wai zikiri ba, shi babu. Zikirin sa sallah ne. Nan din ma da kyar zai yi ta. Zai yi ya gama. Allah bai zo ba. Tunda ya ce al-musalli la ju rabbuhu, mai sallah yana gara da ubangiji sa. Zai sallah ya gama, Allah ba bai zo ba har ya gama. Haka zai abusa kawai tashi tafi. To kaga su arna kafirai mushrikai wannan abun suka yi amfani da shi, suka tafiyar da hankalinmu, suka dauki lokacin mu nan suka yi wasa da shi, suka mai da shi ya zama shirme. Da zaman kai Sheikhul Islam ya ce to ka dage ya zama kai kana ka zama rabbani a cikin komanka, Allah tabaraka wataala yana nan. Baka manta Allah a cikin duk abin da kake yi. Sannan yace karka damu da abubuwan da za a fito da su na inkari da za a yi ta maka. Ana ta inkari a ce kaza a ce kaza, wani kaza, karka damu da wannan. Karka damu da wannan. Ba ruwanka, kawai kai dai ka zama rabbani. Sannan kamar yadda yace fa kullu zamrin ilahun yusda. Karjalla an yuta abu bi ma asla. Shi wannan lamarin da ka samu na jin daɗi ko na wahala din. Mazharin jamala ko jalala din Allah ne baka. Ba a so kai ka zargi Allah. Kace ya za a yi kai yanzu shikenan sai a saka talauci. Amma idan kai kana ta shan wahala kaza kaza, kai kullun haka ne. Ai kai kan inde kai ne kaza kaza kaza. Ba so kai wannan. Ka wuce nan. Sannan karka damu kuma nan ma ana maganar kiyaye lokacin ka cewa karka damu da cutan halittu da za su na maka. Dan wannan ma ka halice ka. Saboda ka ba ruwanka, ka dage kai aiki, ka zama rabbani kawai. Ko da kuwa yana wani abunsa kai karka damu. Saboda haka ka zama kana ka hau kan zuciyarka, ka zauna a kai ta yanda wajibinka za ka na ba da shi a cikin musulunci, a cikin makamul islami. Abinda ake nema ba wani rudu da zai zo ya hana ka wannan. Kana kokarin yi a cikin makamul imani, abinda ake nema kana kokarin yi a cikin makamul ihsani, abinda ake nema kana kokarin yi, ba wani abin da zai zo ya rudar da kai. Kuma yin da kake yin a cikin kitabu was sunna, abin da yake kan daidai na alqur'ani da hadisi, saboda su ne manhajinka, su ne abin da kake dubawa kake tafiya. Saboda da su ne za ka yanke hanya ka isa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka ya ce babu makawa ga kowane muridi ya zama yana da tsari. Kowane muridi ba makawa a gare shi ya zama yana da tsari. Sheikhul Islam ya gaya maka waɗannan baituka. Waɗannan baituka ne shi yake gaya maka, wai yana gaya ma ne ka zama mai tsari. Kana da tsari a rayuwanka, ba kawai kana rayuwanka wani dabbobi ba ne. Ya zama kana da tsari. Ya ce ya zama rayuwanka rayuwa ce da ba za ka na juya baya ko kuma kana wani ɗagawa ba. Ya zama rayuwanka rayuwar Alƙur'ani ne mai girma da rayuwar sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Akai kake tafiya. Saboda haka wannan tsarukan, ya ce dole ka zama mai tsari. Tsarin Alƙur'ani mai girma kana kansa. Shi yasa Allah ya gaya maka cewa ai Qur'anin kansa a tsare yake. Saboda haka kuma an kawo shi ne ya zama tsari ga bayin Allah. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin, kaga shiriya ne ga masu tsoron Allah. Inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru lil mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kaga ni shi wannan alqur'anin wani abu ne mai shiryarwa ga wanda ya tsaya akan bin hanyar Allah. Kana da tsari, dole ka zama haka. Sannan aka ce maka alqur'ani yace innaka latahdi ila siratin mustaqim, tsarin ka na biyu kenan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bayan ka dauki qur'ani shine farkon tsarin ka, sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama shine tsarin ka na biyu a cikin duka abin da kake yi. Saboda alqur'ani yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, ya rasulullah wallahi kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya, zuwa ga inda ake son mutun ya hau. Wani irin hanya ne? Ina ne siratin? Siratin lahi alladhi lahu ma fis samawati wa fil ard ala ila allahi tusirul umur. Allah yace wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun. Kaga ni Annabi sallallahu alaihi wasallam shine tsarin ka na biyu kenan. Allah ya bashi Qur'ani saboda yayi bayani wa mutane akan abin da aka saukar musu. Wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Saboda haka tsarin rayuwarka Al-Qur'ani da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akai kake tafiya. Saboda haka tsarin rayuwa na mumini shine wanda yake akan Qur'ani da hadisi. Ka tsara ka tafi kan haka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi wanda Imam Hakim ya kawo shi a cikin Mustadrak nasa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inni qad taraktu fikum sha'aini lam tudillu ba'dahuma. Na bar muku abu guda biyu wanda ba za ku bata ba bayan su. Shine littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kar ku bar su har ku zo ku same ni akan tafkina. A wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ranan yin aikin hajjin ban kwana, yake cewa lalle shedan ya yi ta kokari ya ga cewa sai an bauta masa a wannan kasa taku, amma Allah ya cire shedan, ba za a sake bauta masa a nan wajen ba. To saboda haka tunda ba za a bauta shedan a wannan wajen ba, shi kuma shedan yayi alƙawarin sai ya tarena ayyukan ku yana bata su, kuna yi yana lalatawa, kuna yi yana lalatawa, yana bata aikin ku, sai ya ta yin wannan. Saboda haka ku mai da hankali a cikin dukkan abin da za ku aikata, sannan ku riko da abin da na bar muku shine alqur'ani da sunnata. In kuka rike to ba za ku bata ba har abada. To saboda haka Isa ne sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cikin kutubobin sa cewa fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa sharral umuri muhdasatuha wa kullu bid'atin dalala. Cewar lalle babbar magana da tafi alkhairi ita ce alqur'ani. Shiriya da tafi kowace shiriya ta ce shiriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Abin da yafi kowani sharri a cikin lamura shine abin da aka kirkire shi. Duk abin da aka kirkira kuma bata ne. Saboda haka ka zama batijja ne dan faila, lokutan ka kana da tsarin alqur'ani da hadisi shine na farko. Sannan sai ka dauko kuma tsarin shautijani radiyallahu anhu. Shautijani yaya tsarukan sa suke, ya zama ka hau kan tsarin shautijani a cikin abin da kake duka. Shautijani kuma ya riga baka kiyaye, ya baka abin da zaka kama a cikin dukkan tsarin shautijani radiyallahu anhu. In zaka dauko rayuwar shautijani kai koyi a ciki, to ya riga ya baka ki yanda zaka koyi da rayuwarsa. Yace za samitu ma'ani shay'an fa zunuhu bi mizani shar'i. Duk abin da aka ce gani ni nayi, ga yadda nake, to ka dauko shi a mizanin shari'a ka dora shi. In ya dace yayi daidai, fa ma wafaqa fa kuzuhu wa ma khalafa fatrukuhu. Abin da ya zauna daidai da Qur'ani da hadisi shine shautijani yake kai. Abin da ya saba da Qur'ani da hadisi shautijani baya kansa. Shikenan. Saboda haka in kai batijja ne, bayan ka rike Qur'ani da hadisi a cikin tsarukanka, to kuma za ka rike shautijani, ka bi tsarin shautijani. Tsarin shautijani ko Qur'ani ne da hadisi, baya sabawa ciki. Shi yasa Shaykhul Islam din kuma yake gaya maka tamassak bi azyali nabiyyi mutabi'an mazahibuhu wal mudasati falala. Shi Shaykhul Ibrahim ba magana, wato abinda aka ce maka bid'a ne ma, faran abu ne ma, Shaykhul baya kusa da wannan abu. Yayi riko ne da igiyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka duk abin sa yana cikin koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka ake so ka zama. Kar ka rike wasu maganganu munana wanda sun saba da Qur'ani da hadisi da koyarwan bayan Allah na garin nan, karka bi wannan. Saboda haka Shaykhul Islam yake faɗa mana cewa a cikin wata kutubarsa, cewa lallai na duba dukkan wasu ra'ayoyi na mazaje wanda munanan ra'ayoyi ne, da wani umarni da za a ce gashi na an baka shi a cikin musulunci wanda ya saba da Qur'ani da hadisi, yace to ba ma tare da wannan ra'ayi. Dukkan kayanmu yana tafi cikin Qur'ani, yana tafi cikin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, baya sabawa a cikin komai. To saboda haka yace kai muridi ba za ka gushe ba, muridantaranka ba za ta inganta ba, har sai ka kasance ka kaskantar da kanka, ka dan fare cikin Qur'ani da hadisi, yanda shehuntakan shehin da kake bin sa ba za ta inganta ba, har sai ya zama aikinsa da inda ya nufa da abin da yake nuni a kansa yana kan wannan tsarin da aka fada. Tsarin nasa ya kasance abin da Allah ya fada ne, abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ne, abin da Shehu Tijjani yake kai ne, abin da Shehu Ibrahim yake kai ne, shine tsarinsa. Amma in ya saba waɗannan tsaruka, to shikenan ba yanda za ka bi shi, ba yanda za ka zauna tare da shi. Sannan bayan nan Shehu yana gaya maka cewa a cikin waɗannan baituka da muka karanta, bayan ka samu ka zama rabbani, ya zama kana da tsari a rayuwarka, ya zama kana da abin da ya hada ka, abin da su ne ka dauka wanda da su za ka yi abubuwan ibadanka da kake yi, ya zama kana da abu na wajibi, na farko ne na shari'a, abubuwan da aka ce na shari'a ne kana ciki, na rayuwarka kana ciki, baka fasa ba. Saboda wannan tsarin da kake da shi, kana biyar da waɗannan tsarukan naka a cikin gidanka ne, a kan hanya ne, a masallaci ne, a makaranta ne, a miye, a wajen aikinka ne, a lokacin da kake halwa ne, a lokacin da kake cikin jama'a ne, a lokacin da kake alaka da zuciyarka ne, a lokacin da kake alaka da gidanka ne, a lokacin da kake alaka da dukkan jama'a, musulmai da waɗanda ba musulmai ba, kowa ka miƙa wuya ka sallama, ka tafi da shi yadda ya kamata, kuma kana bin tsari yadda ake so a ciki duka. Saboda haka yace mana ka iya zama yaya zaka zauna da wanda suke tare da kai, sannan ka kasance mai basira a cikin lamarinka, ka san abin da ya zama na wajibi a kanka, komin karaminsa komin babbansa, ka yi tafiya cikin yadda ake so ka tafi da iyalanka da komai, ya zama ka bi da abin yadda ake so, shine abin da Shehu yake so ya ga maka cikin wannan baituka da ya ga maka din, abin da ake so ka zama kenan. Saboda duk abin da Allah ya halitta nan dama ku yi halittawa, Allahu allazi sakkara lakumul bahra tajri al-fulka fihi bi amrihi wa tadbiru min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu jami'an minhu, ka gani a ku yayiwa. Saboda ka tunda haka ne sai ka dage ka bi da abin yadda ya kamata. Sannan yace har yanzu a cikin baitukan nan Shehu yana so ya ga maka cewa ka samu yankwantaka ta kirki a cikin lamuranka da kake yi, ta yanda zaka fara yankwantakanka cikin soyayya, kana son kowa, zaka amfanar da kowa ta yadda ya kamata, tunda musulunci ya ga maka cewa al-muslimu akul muslim, musulmi dan uwan musulmi ne, to haka zaka zama cikin musulunci, cikin imani, cikin ihsani, haka zaka zama da yankwantaka da kake yi da yan uwanka. Kar wannan rayuwan na jin dadin rayuwa da ake yi na gina gidaje ne, na kayan alfahari ne, na menene ne ya dauke ka, kai ba ruwanka da wannan, kai kana ukuwa islamiyya, tunda laminu ahadukum hatayhibu li akihi ma yuhibbu li nafsihi, kana aiki da wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kunu ibadallahi ikwana almuslimu akul muslim la yazlimuhu wa la yakzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu attaqwa hahuna, kana aiki da wannan hadisin, ba za ka zalunci kowa ba, za ka cuci kowa ba, ba za ka kareta kowa ba, za ka raina kowa ba, haka za ka zama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisin da Abdullah ibn Abbas ya rawaito, yace almuslimuna ikhwatun wa la yahillu limri'in min mali akihi illa ma atahu an tibi nafsi, ka gani in kana cikin haka shi musulmi dan uwan musulmi ne, baya halatta dukiyar dan uwanka musulmi ta halatta a gare ka ka ci, sai dai abin da ka karba da yaddarsa, ba za ka zalunce shi ba. Saboda haka kar ku zamanto bayana kun kafirce, kuna cutar da junanku, saboda haka ba za ka cuci kowa ba, haka za ka gina rayuwanka, haka Shaikhul Islam ya gaya maka. To saboda haka a jimlatance dai abin da Shaikhu yake so ya gama ya gaya mana a cikin wannan baituka da yace wa haris al awqati ayi hirsin wa hazir min ibtila bala an naqsi, anan ana gaya maka cewa kai rayuwa kai amfani da lokacinka ta yadda ya kamata, kar ka bari a jarrabe ka da tawaya, rayuwarka ka gina ta akan lokaci ta yadda zaka zama kana rayuwa amma kai rabbani ne, kai kuma mai tsari ne, akwai abin da ya hada ka, sannan akwai ukuwa da kake yi da ƴan uwanka musulmai. Dalilin haka zaka samu rabon da zaka shiga cikin azzakirin Allah kasiran wazzakirati, masu zikirin Allah da yawa maza da mata a sir a boye da bayyane, kuma ka kasance mai godiya wa Allah. Tunda bai taka san maka maganar godiyan su ba, tunda ya ce maka idza ra'aita masharal jamali la tadaga warda masharal jalali, in kaga masari na jamala zaka gode, in kaga masari na jalala zaka gode, kai dudde ne. Fa kullu za'amni ilahi yusda, ka san duka wannan lamura guda biyun Allah ne yake ba da su, saboda haka kai kuma ka san Allah ya daukaka ka zarge shi akan abin da ya baka. Karjalla an yut'aba fi ma asla, duk abin da ya baka kawai karba zaka yi, sannan halidu sun jutar da kai gode masa zaka yi nan ma. La tasallam man idza ra'aita izatal khalqi li zaqul kitab, ba zaka jira dadin komai ba dan mutane sun jutar da kai, dan wannan ma aka halice ka su jutar da kai din, saboda haka zaka zama haka, zaka karbi dukkan abun da yazo kai hakuri a cikin rayuwarka ni daga wahaloli da talauci da menene Allah jarabe karshe zaka karba, saboda ka san bijiro da su Allah yake tabaraka wa ta'ala, mazharin jamala ne ko na jalala ka san anan ake, sannan in aka kawo maka na dadin ma haka zaka karba, saboda ka zuciyarka ba za ta kasa ta gagara samu Allah tabaraka wa ta'ala ba. Waɗannan abubuwan da aka kawo maka a matsayin hijabi da za su hana ka kai wusuli ka isa, ba za su hana ka ba, za ka dage ka shiga ba tare da sun hana ka din ba. Saboda haka ita rayuwa wani abu ne mai zaki dan kadan, saboda haka wanda ya san lokacinsa ba zai bari ya ta dandana wannan zakin yana wasa da shi ba, zai yi aikin kirki ba zai yi jinkiri ba zai kasala ba. Saboda haka shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasli, ya Allah ina roƙon tsarinka daga kasawa da kuma yin kasala a cikin lamari, saboda haka ba a so ka zama mai kasala a cikin lamuranka, ya zama kana kokari duka a cikin duk abin da kake. Saboda haka wannan shine abin da zaka samu a ƙarshe kenan, bayan ka zama na Allah tabaraka wataala, sai Allah ya karrama ka da samun sa, ka samu rayuwa mai tsafta mai kyau. Saboda haka wahalar rayuwa kuma da kake gani da shi ya gaya maka cewar in jalala ka fada ko wani abu, ai babu wanda yake tsaya daga ita, idan aka ce wannan arne ne kafiri ne shi kullun dadi yake ji ne, shi ma yanda kake gani kana gogarmaya kana shan wahala shi ma zai sha. Kuma ni sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ashaddu bala al anbiya summa al amsal fal amsal, wanda aka fi bashi bala'i aka fi kawo imtihani shi sune annabawa, daga nan sai wanda yace zai kwatanta irin nasu wanda zai kwatanta irin nasu. Saboda haka yanayin tafiyanka ciki yanayin abin da za a baka ka dan karba, za a dan gasa ka a gani yaya, to saboda haka za a jarrabe ka. Saboda haka babu wanda aka masa jaraba irin ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunda shi yafi kowa, to saboda haka shi nasa aka zama zai fi na kowa bala'in ma, to saboda haka yanayin yanda aka aika maka bala'in yanayin kuma yanda zaka samu daukaka a ciki. To saboda haka kar ka bari kai wasa, idan jama'a ne suka dame ka a karka damu, idan wani abu ne Allah ya aika maka na jarabawa karka damu, duka karba. Shi ya ce maka ajral azaminhum li Allah tarkana ilaihim bal ilahi farkana, an kawo bala'in jama'a su wahalar da kai su cutar da kai, an kawo abun ya zo ta hannunsu, saboda me? Li Allah tarkana ilaihim, saboda karka karkata ka koma zuwa wajensu, kaga sun zama maka hijabi sun tare ka zuwa ga Allah tabaraka wataala, an kawo bala'in ne saboda karka karkata ka koma zuwa gare su. Ballil ilahi farkana, ka koma wajen Allah tabaraka wataala, shi ake nema. Saboda haka yace da yawa za ka gani an kawo maka abu mai nauyi an ɗora wa ɗan uwanka, ka ga cewar shi yake ɗaukan wannan abu mai wahala ɗin yana ta yi, kuma yana neman taimako, zamani yana ta wahalar da shi, gashi yana ta shan wahalar zamani. Amma duk da haka bai fasa ya bar Allah ba, wannan wahalar da aka ɗora masa bai jawo ya manta Allah tabaraka wa ta'ala ba, bai jawo ya daina bautan Allah tabaraka wa ta'ala ba. Kar ka ce kai yanzu yaushe ma zaka tuna Allah, da safe ka fita neman abinci ba za ka dawo ba har dare, to ai dama an kawo maka waɗannan damuwoyi cututtukan nan ne, da ka gani zaka manta Allah ne ko zaka zauna tare da shi? Saboda haka kar wannan ya jawo ka manta Allah tabaraka wa ta'ala, ba ruwanka ga wannan ne yana nan, kuma Allah ma yana nan, ba ka manta shi ba kana tare da shi. Saboda haka duk abin da ya zo ya fado maka ba zai jawo ka rage komai ba. Sannan baƙin ciki da wahala da damuwa duk ba zai jawo ka fasa fiskantar da kanka zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba. Sannan sai kai riko kuma da tawakkali wanda zai zauna a cikin zuciyarka, duk abin da ya faru haka Allah ya kaddaro maka, ka riƙe Allah da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin imaninka, ka koma zuwa gare shi kana zargin kanka cewar ka kasa cikin bada haƙƙinsa, kana ƙoƙarin yi da ringurguru. In ka dogara da Allah mai to ka Allah fa huwa hasbu, duk wanda ya dogara da Allah to Allah zai masa. Sannan cutar wanda mutane za su na maka latata Allah man da aka ce idza ra'aita izatul khalqi idza kulikta dinna, cewar mutane suna cutar da kai, to wannan ma wani sirri ne mai girma, zai jawo ka koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, ka dogara zuwa ga Allah, ka san cewa su waɗannan ba su da komai. Shi zai jawo maka ya ɗauke maka hijabin da ya tare ka na ganin cewar ka samu soyayyansu, to suna ta cutar da kai, kaga babu maganar su, suka suna ta baka wala, ai ba za ka yi ta su ba. Sai ka koma wajen Allah tabaraka wa ta'ala, ka miƙa zuwa wuya zuwa gare shi. Wannan shi zai jawo mutum ya samu shuhudin Allah tabaraka wa ta'ala, zuciyarsa ta nitsu da Allah tabaraka wa ta'ala ba da mutane ba, tunda mutane kan wahala suke bashi. Saboda haka sai ya zama zikirin Allah tabaraka wa ta'ala shine abun da ya dame shi, mutane kuma ya watsar da su. To saboda haka waɗannan baituka dai Sheikhul Islam wa sa'adatul anam Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu an yana ya gaya mana yadda zaka tsara rayuwarka, gashi ka ji yadda zaka zama a cikin rayuwarka, yadda zaka zauna da mutane, yadda in sun cutar da kai, yadda in Allah ya kawo maka jarabawa, yadda zaka yi, duk ya gaggaya maka waɗannan abubuwa. Kuma insha Allah baituka na gaba ma abin da za su ƙara mana bayani kenan, su ma za su ƙara gaya mana ne yaya zaka kasance idan aka jarrabe ka da tsanni, ko da Allah ya kawo maka sharri ya zaka yi, yaya zaka yi. Shehu zai ta gaya maka yadda duk abin da zai tare kai ya hana ka haɗuwa da Allah tabaraka ta'ala, sai shehu ya gaya maka shi. Duk abin da zai tare kai ya hana ka ka isa wajen Allah, shehu zai gaya maka shi. Kar ka bari ya zo ya tare ka. Abin da muka karanta daidai, Allah ba mu ladansa. Abin da muka kuskure, Allah gafarta mana. Albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Allah ya sa mu gane abin da shehu yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka. Albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Allah ya sa muna cikin wanda za a yanta a wannan wata mai albarka. Albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mujizarsa, albarkacin shehu Tijjani da karamarsa, albarkacin shehu Ibrahim da faidarsa, albarkacin Alƙur'ani da hadisinsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Maghrib wa khatimi lima sabaqa nasil haqqi wal haqqi wal hadi ila sadiqil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.